أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kara mu a wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na wannan littafi mai girma Al-Wajiz fi aqidatis salafus salih. Yau muna 26 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1443, wanda ya daidai da 1 ga watan 11/2021. Muna bayani ne abin da ya shahi rukunai na musulunci. A cikin rukunai na musulunci mun yi bayani akan abin da ya shahi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam, inna la ilaha illallah muhammadur rasulullah. To daga cikin rukunai imani kuma akwai rukuni na biyu, shine rukuni na imani da mala'ikun Allah madaukakin sarki. Mana kenan wannan rukunai na imani guda 6, malam zai bi su guda yana mana bayani yaya suke, ya kuma ya kamata mu rike su da kyau. Mun yi bayani sati wanda ya wuce, mala'iku halitta ce ta Allah madaukakin sarki, ba iyan shi bane, kamar yanda kahure na Makka suke bayani. Allah ya halicce su don ibada, ba sa ci ba sa sha, kuma suna iya siffantuwa da wata siffa, amma wanda duka ya tabbata daga hadisai na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To yau abin da zamu tashi akan shi shine mala'iku kala-kala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal mala'ikatu asnafun kaseera. Ma'ana kenan mala'iku suna da yawa, iri-iri ne, kala-kala ne, ko kuma mu ce kowanne yana daga aiki. Minhum al-muwakkaluna bi hamli al-'arsh. Mala yace akwai wanda su aikin su kawai su dauki al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan shine aikin su daga cikin mala'iku. Wa minhum muwakkaluna bil wahyi, akwai wanda su kuma kadai aikin su shine duk wani sako da Allah zai aiko zuwa kasa, to su za su kai shi. Wa minhum muwakkaluna bil jibal, akwai wanda kuma Allah ya tsara su aikin su abinda ya shahi duwatsuna, su suke kula da su. Saboda Allah ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani mai girma, duwatsu kamar su ne turaku na ƙasa, don kada girgiza ko don kada yi abin da bai daidai ba da rayuwa na bawa masu bayan da Allah ya halitta a bisa ƙasa. To sai Allah ya yi mala'iku su kawai wannan duwatsu suna kula da su. Wa minhum khazanatul janna, akwai kuma daga mala'iku wanda su aikin su shine gadin aljanna. Wa khazanatun nar, akwai wanda su kuma aikin su gadin wuta, yana wuta da aljanna shine aikin su. Waɗannan su gade, waɗannan su gayi gadi ana. Wa minhum muwakkaluna bi hifzi al-a'mal al-ibad, bi hifzi a'mal al-ibad, akwai wanda su kuma aikin su daga cikin mala'iku shine kawai su kiyaye aikin bayu, raqibu atid, duk abin da kake yi suna rubutawa. In kai daidai su rubuta, idan kai ba daidai ba su rubuta. Allah ya sa su haka. Wa minhum muwakkaluna bi qabdil arwah, arwahul mu'minin, daga cikin mala'iku akwai wanda aikin su kawai Allah ya yi su dan su je su dauko ran bawa mai imani idan lokacin shi yayi. Wa minhum muwakkaluna bi qabdi arwahil kafiri, akwai wanda su kuma a zikatan kafirai su suke dauko su, wanda zaka garka wanda zaka nashta, duk Allah ya raba su. Waɗannan masu tausayi ne, masu a hankali ne, wanda za su dauko zikata na masu imani. Amma su kuma kafirai, to su kuma waɗannan Allah ya sa musu wani yanayi daban saboda rashin imani. Wa minhum muwakkaluna bi su'alil 'abd fil qabr, akwai su kuma wanda Allah da yayi su suna nan a kabar, lokacin da mutun ya rasu aka binne shi, to a lokacin kuma za su zo mishi, za su mishi tambayoyi, tambayoyin da zai bada amsa. Wa minhum man yastaghfiruna lil mu'minina, daga cikin mala'iku akwai wanda su aikin su suna nema ma masu imani gafara Allah kuma su wani gafara wa yusalluna alaihim kuma suna yi musu salati as-salatu bima'na addu'a suna musu addu'a Allah ya kare su wa yuhayyunahum kuma suna ma gaida su wanda duka su ma wasu nau'i ne wanda Allah ya tara ranar mala'iku wa minhum man yashaduna majalis al-ilm daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya sa su kawai zawa suke wajen inda ake zamane ana neman ilimi idan ta ilimi ana neman da ilimi da alqur'ani da hadisi wa khalaqatu dhikri da inda ake wa'azi ko da inda ake zikirin ubangiji subhanahu wa ta'ala yanan kamar zama irin wannan da akwai mala'iku wanda Allah yake aikowa na musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a hadisi ingantacce malam sai yace fa yahqunahum bi ajrihatihim sai su zo su lullube su da fukafukin su mana kenan wannan nuna albarka da kuma daraja da abinda ake yi na karanta alqur'ani da kuma da sai namu sallallahu alaihi wasallam wa minhum man huwa qarinun lil insan la yufariquhu malaiku kuma akwai daga cikin mala'iku wanda shi kuma kullun yana tare da kai baya rabuwa da kai dare da rana sahi da malaice Allah ya sa shi yana tare da kai har sai lokacin da lokacin ka yi a ce ka rasu to shikenan sai sa sai ga mutun ya rasu wasu kiyashi wasu wane ne sun zo sun shiga hanji su wasu shiga kunnan shi amma in araye yake wannan abubuwan duka ba sa zawa su shiga irin wuraren da za su shiga idan aka ce wannan ya rasu da kuma mala'iku na musamman wanda Allah ya sa suna tare da mutum kuma suna kare shi ko kuma a ce ba sa rabuwa da shi hal abada sai rasuwa wa minhum hayy kuma akwai daga cikin mala'iku man yad'u al-ibada ila fi'l al-khair su rika kiran mu zuwa ga aikata alheri mu bayu na Allah madaukakin sarki daga cikin mala'iku akwai wanda aikin su kenan su rika cewa ku je ku aikata aikin alheri ku je ku yi alheri wa minhum man yashhaduna janaiz as-salihin daga cikin mala'iku akwai wanda Allah yayi idan aka ce yau ga wani bawa na gari ya mutu wani bawan Allah mabiyin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam abinda addini yayi umurni da shi yake yi to shikan idan ya rasu sai Allah ya aiko da wasu mala'iku su ma saboda karin daraja da matsayi a gare shi wa yuqataluna ma'al mu'minin daga cikin mala'iku kuma akwai wanda su kuma idan ana yaki tsakanin musulmai da kafirai to sai sun zo sahun mumunai dan su taya su kamar yadda ya faru a yakin Badar da kuma yakin Uhud tare da Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yuthabbitunahum fi jihadihim ma'a adaa'illah suna tabbatar da su mana suke nan tabbatar da jigadajin su su ba su karfin gwiwa lokacin da suke yaki na daukar kalmar Allah suna yakan wanda suke maki Allah ne to wannan duka daga cikin kala kala iri iri wanda suke na mala'iku wanda Allah ya halitta shi yasa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu kamar yadda Allah yake cewa mala'iku babu wanda ya san adadin su yawa gare su yace wa minhum muwakkaluna bi himayati salihin akwai ma wanda Allah ya yi su aikin su kawai kare bayan Allah suke idan ta wannan ban Allah na gare to kariya suke bashi wa tafriji kurabihim akwai wanda kuma Allah ya yi su ya ba su aikin su je su ga bayin shi na gari su rika yaye musu wani bayin ciki lokacin da kake cikin damuwa lokacin da wani abu ya kakasa to wanda za su taimake ka su wannan mala'iku sai ka iya yi wa minhum muwakkaluna bil azabi akwai kuma daga cikin mala'iku wanda Allah ya sa su kuma azaba ce aikin su idan wanda ya sa wa Allah Allah ya kiyaye a gobe kiyama za a gama su da shi da su wal mala'ikatu la yadkhuluna baytan fihi timsalun to kaga wannan abun da muka bayyana cewa mala'iku suna tare da mutum mala'iku suna taimaka ma bayan Allah na gari mala'iku suna kaza to shikenan akwai abun da ya kamata mu sani shine mala'iku ba sa shiga duk wani gida wanda ke da gumki a ciki yana ko da an ce akwai mala'iku suna tare da kai za su kare bayan Allah akwai mala'iku suna tare da mutum to idan aka ce wannan gidan akwai gumki a ciki in suka zo kofa sai dai idan mutum ya huto kuma su bi shi kenan saboda haka yana daga cikin abubuwa na haramu wanda bai dace ba a ce an same su a gida gumki to malaiku ba sa shiga wannan gidan la yadkhuluna baytan fihi timsal wala sura ko kuma gidaje wanda ke da hotuna an kakkafa ko kuma an yi rido rido ko abubuwa da ya kama da haka to wannan irin wannan gidaje su ma malaiku ba sa shiga cikin shi wasu ma sai ga bace da namiji sai hoto su kafa wannan ma mace da namiji can da iyan su can da sirkan su can da warene duka an kakkafa to wannan duka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke korewa gida albarka malaiku na rahama ba sa shiga in kaga malaiku a ciki to sai dai malaiku ne na azaba ko kuma wanda za su muku wani abu wanda ba zai burge ku ba saboda haka wannan sai ke karantar da mu cewa lalle idan muna so gidajen mu su yi albarka da abin da ya shafi gumki da abin da ya shafi hotuna to ya kamata a ce mun nisanta da su duk da cewa akwai maganganu da yawa akan abin da ya shafi irin wannan kufe ƙanana kufe wanda yara suke wasa da shi to wannan ba su ake zance ba gumki dai wannan a ce an siffanta mutum ko an siffanta wani abu wanda irin waɗanda suke shirka da Allah ko kuma masu bautar wani abu haka suke bautata musu su ake ne waɗancan su ba su ake zance ba akwai maganar malamai akan su akwai hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana da nata irin na wasa to haka su ma sura abin da ya shafi hoto su ma malamai sun yi magana da yawa amma irin waɗannan manya-manyan hotuna da za a yi a rika kakkafawa to waɗannan su ne idan malaiku suka gansu ba za su shigo wannan gidan ba wala kal ko kuma mutum ya samu kare ya sa a gidan shi ba wani gadi ba ba koyu ba kawai saboda isa da kasaita da mutum in Allah ya ba shi kudi ya rasa yadda zai da shi sai ya kawo kare ya rika ɗaukar ɗawainiyar shi yana cikin gidan shi wannan ma haramu ne bai dace ba sai mutumin da ya zamanto makiyayi ko kuma mutumin da yake wata unguwa wanda akwai barazana na wasu za su iya kawo shi hari ko barayi da abin da ya kama da haka nan to a wannan kuma akwai kal wanda yake mukallaf kare na farauta kare na gadi wannan ba su ake zance ba akwai wanda su kawai karnuka ne na ado karnuka ne na kaza wani karin ma idan ka ganshi kamar kasa yake kamar wannan fular haka yake yawo wanda suke ba musulmi ba sanannan sun yi su iri iri zaka ga wani ja za ka ga wani wani tas za ka ga wani gashin shi kamar tafi irin wannan masu tafshi to sai a rika ado da su ana yawo da su to wannan haramu yana duk inda ke da wannan gidan da ke da wannan kare ko kuma kai kake tare da shi to ka tabbata cewa mala'iku na rahama ba su tare da kai wala yusahibuna rifqata fiha jars kuma mala'iku ba sa tare da mutanen da suke tahiya da ƙararrawa irin wannan kirista da ake bugawa wannan ƙararrawa ko irin na ƴan bori to wannan da irin na bokaye to duk inda aka same shi shi ma wannan mala'iku ba sa tare da wanda suke da irin waɗannan abubuwa na ƙararrawa jars wala yata'azzawna mimma wa yata'azzawna mimma yata'azza minhu banu adam kuma su mala'iku suna cutuwa da abin da mutum yake cutuwa da shi yana duk abin da ka san dan uwanka musulmi zai cutu idan ka yi shi to ka tabbata cewa mala'iku su ma za su cutu a misali akan haka shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bu labari cewa mutumin da ya ci albasa ko ka ci tafarnuwa kakka zo masallaci a nan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda mala'iku suna cutuwa da abin da mutum yake cutuwa da shi warin baki na albasa ko kuma warin baki na tafarnuwa to sai ka kiyasta duk abin da ya kama da wannan duk wani abin da yake da wari duk wani abin da bai dace ba ko kuma mutum yake bakin shi babu aswaki to haka mala'iku za su cutu da wannan ko kuma a ce mutum ya bar jikin shi da kazamta kuma ya zo shiga cikin mutane to inda mutane za su rika ja baya ba sa so su ji wannan iska nashi to su ma mala'iku yana dole mu zamanto masu tsafta mu zamanto masu kiyayewa dan ya zamanto mala'ikun Allah na rahama suna tare da mu qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal mala'ikata cewa su mala'iku la tadkhulu baitan fihi suwar kenan dalili ne akan cewa duk wani gida wanda yake da hotunan mala'iku ba sa shiga to shine wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi mala'iku ba sa shiga gidan da ke da hotuna a ciki wa qala sallallahu alaihi wasallam la tarkulul mala'ikatu baitan fihi kalbun wala sura kiran dalili akan mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kare a ciki shine wannan hadisi shi ma da Imam Bukhari da Muslim ne mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kare ko kuma wasu hotuna wa qala sallallahu alaihi wasallam la tashabul mala'ikatu rufqatan fiha kal wala jars annabi yace sallallahu alaihi wasallam mala'iku ba sa abutta ko kuma ba sa tahiya da jama'a wanda suke da tare da kare kenan jama'a ne suke tahiya da kare tare da su to babu mala'ikun rahama tare da su a'a wala jars ko kuma mutane ne suke tahiya da karawarawa ko na coci ko na masu bori ko bokaye to wannan mala'ikun rahama ba sa tare da su saboda kenan irin wannan abubuwa in dai muna so mu kasance tare da mala'ikun Allah waɗanda suke na gari su kasance tare da mu wanda suke na rahama to mu nisanci abin da ya shafi hotuna abin da ya shafi gumakana a gidajenmu abin da ya shafi kare da abin da ya shafi karawarawa wal mala'ikatu kathiruna mala yace mala'iku kuma idan na magana kan adadi ne yawa gare su Allah ya yi su da yawa la ya'lamu adaduhum babu wanda ya san iyakan cewa su nawa ne adadin su illa Allah azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki alqurani bai girma Allah yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar babu wanda ya san rundunar ubangijin ka su mala'iku ba wanda ya san adadin su nawa ne illa huwa sai shi Allah wa ma hiya illa dhikra lil bashar kenan wannan duka wa'azi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana dan mu astu kuma sa hanya ne Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya sanya mu hanya dan mu samu albarka ta rayuwa nan duniya da kuma gobe kiyama kenan ya kamata mu kiyaye wannan kenan imanin mu da mala'iku idan kuka lura wannan duka magana da muke yi muna magana ne akan sufofin mala'iku su daban-daban ne akwai masu kula da kaza akwai masu kula da kaza to sai muka zo kuma zuwa ga abinda in kai shi mala'ika zai cutu ko dan adam zai cutu to shi ma mala'ika zai cutu to haka kuma idan kana so ka kasance da mala'ikun Allah to waɗannan abubuwa guda hudu ya kamata ka rabu da su gumki hotuna kare da kuma karaurawa ba karaurawa ba wannan kanana da ake sawa na daki a wasu karaurawa da irin na coci manya-manya da kuma wanda ɗan bori suke aiki da su su sanannu ne to wannan duka ya kamata a ce mutum ya yi nesa da su to lokacin da muke magana akan mala'iku inda ke da za a ce mala'iku su nawa ne yake ce a mala'iku Allah shi kadai ya san ko su nawa ne suna da yawa adadin su yawa gare su mala sai kaya aya ta alqur'ani mai girma mala sai yake cewa wa qad hajabahumullahu ta'ala anna Allah ya sa musu hijabi tsakanin mu da su saboda bamma ganin su idan sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi wasu mala'iku sun zo ba a sifan mala'ika ba a sifan mutum annabawan Allah idan suna sauko musu wani lokaci da siffar su waccan ta mala'iki ko kuma siffa na mutum to amma waɗanda suke ba annabawan Allah ba sai dai su zo musu a wata siffa wanda Allah ya niyya shine can bayan wanda muka karanta cewa su mala'iku a satin da ya wuce suna kamanceceniya da irin kamar da Allah yake so malam sai yake cewa fala narahu ba ma ganin su fi suwarihim a cikin kamannin su sura su allati khuliqu alaiha wanda Allah halicce su mu ban mu ganin su kamar haka amma dai dole ne mutum ya imani da mala'iku bayan Allah ne Allah ya yi su ba sa sha ba sa ci ibada Allah suke yi yawa gare su suna ayyuka daban-daban na ubangiji wannan shine abin da ya kamata mu imani da shi wannan shine imani da mala'iku kenan rukuni na imani ne dole mutum ya tabbatar da shi wanda bai tabbatar da shi ba to imani shi zai zama gurgu mala ce walakin kashafahumullahu li ba'di ibadihi wasu daga cikin bayu Allah ya nuna musu mala'iku sun gansu kama ra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jibril ala suratihi kamar yadda Allah ya sama manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala'ika jibril akan surar da Allah ya halicce shi التي خلقه الله عليها وانت الله هلتشيشي ده إتو النصورة مرتين صوبيو يغنش أرأيوش الله سبحانه وتعالى الدليل أكان حكنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الله كمام لبعض شو عن النبي صلى الله عليه وسلم ياغ ملائكة جبريل نزلة أخرى وني لوكتي وني سبكادي عند سدرة المنتهى كما كان وجم مغرية تكيوا منذ صلى الله عليه وسلم سيد يغ ملائكة جبريل إدو إدو kuma da siffar da Allah ya halicce shi siffa ce ta musamman wanda Allah ya halicce su aka haka wa ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufqil mubin Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mahukaci bane wannan wani siffa ce wanda da ba su imani ba suke siffanta shi da shi suna so su kore mutane kasar su imani da shi mutanen Makka a wannan lokaci sai su rika cewa ai abin da yake hudi ba gaskiya bane ai ba mai bai da ma hankali to shine Allah ya ce wa ma sahibukum bi majrun abokinku ba ma hukaci bane wala qadar ahu bil ufqil mubin kuma ya ga malaika jibril a cikin surar shi a sararin sama sararin subhanahu wataala mubinun ahili ya ganshi ba tare da wani hijabi ba kamar yadda mu malaiku tsakanin mu da su akwai hijabi to wannan dalilin sai suke karantar da mu cewa wasu daga cikin bayin Allah musamman annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bude musu sun ga mala'iku akan siffarsu to mu kuma gaibi ne a gare mu dole mu imani da su idan mutum bai imani da su ba imanin su zai zama to gurgu yana daga cikin rukuni na biyu daga cikin rukunin imani bayan imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai imani da mala'iku sai kuma ar-rukunu salis rukuni na uku al-imanu bil kutub imani da littafin da Allah ya sauko Ahlus sunnah wal jama'a malai yace waɗanda suke bin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma musulman da suke kansu a hade yu'minuna suna imani wa yataquduna suna kudurta i'tiqadan jaziman kudurta wanda yake bai da shakku a ciki ko kuma kokonto annallahu azza wa jalla cewa Allah madaukakin sarki anzala ala rusulihi kutuban ya sauko manzannin shi littafai ba guda ba ba biyu ba uku ba littahoyi ne masu yawa wanda wasu Allah ya ambace su wasu kuma Allah bai ambace su ba kutuban fiha amru a cikin shi ne Allah yake umurni ku yi kaza ku bar kaza ga abin da Allah yake so ga abin da ba Allah baya so ga addinin Allah ga abin da ba addini ba ga abin da yake tauhidi ga abin da yake shirka duka a cikin wannan littafin Allah subhanahu wataala yayi bayani wa nahyuhu kuma haka abin da Allah ya hada wa wa'aduhu da abinda Allah ya alƙawari cewa idan mutum ya aikata aiki mai kyau wanda Allah ya umurni zai shiga gidan aljanna wa wa'iduhu ko kuma abinda Allah ya alƙawari na rakon azaba wanda ya saba mishi wa ma aradahu Allah subhanahu min khalqihi kuma dukkan abinda Allah yake so dalilin halittar shi bayu da yayi to a cikin wannan littafin da ake saukowa ga annabawa Allah yake bayani ku yi kaza ku bar kaza ga abinda Allah ya sa ya halicce ku wa fiha huda wa nur kuma cikin wannan tawon ake samun shari'a ake samun haske wanda za ta haska mana mu ga hanya to tar hayya zuwa gida aljanna qala allah ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli surat al-baqara allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzannin allah gaba dai wanda ya aiko sun yi imani bima unzila ilayhi abinda aka sauko manzon Allah ya yi imani da abinda aka sauko mushi min rabbihi daga ubangijin shi wal mu'minun haka masu imani kenan mu waɗanda mabiya na manzon sallallahu alaihi wasallam kullun amana billah kenan kowa da manzon sallallahu alaihi wasallama da masu imani sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littafin shi kenan shine rukuni na uku narkun na imani kutub littafai wa rusulihi ko manzannin da Allah ya aiko to duk wanda ya rabe tsakanin su imanin shi ba zai zama to cikakke ba kace ka yarda wannan littafi ba ka yarda wannan littafin ba ka yarda at-taura ba ka yarda injila ba ko alqur'ani ko kuma kace ka yarda alqur'ani ba ka yarda at-taura ba da injila saboda littafai ne yahudawa ko kirista to imanin ka ba cikakke bane dole sai ka yi imani da su gaba daya wa anna allaha anzala kutubahu allah ya sabko da littafin shi ala rusulihi akan manzannin shi wanda ya zabe su ya aiko su zuwa ga bayu li hidayatil bashariyya jama'a dan allah ya shiryar da mutanen duniya gaba daya qala ta'ala allah yake cewa alif lam ra kitabun anzalallahu ilayka latukhrijan nasa minaz zulumati ila an-nur بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد سورة إبراهيم فربنت الله سبحانه وتعالى كتوى ألف لام را كتاب أنزل الله إليك وأن للتانيين كنا وأن مكسبوا أغريك أنا مغنى نبو صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس دنك هد متعنى من الظلمات دا جتكن دخي نجاهل چي دا ظالم چي دا قرية دا ساتة دا كسا دول أبنى جاهلية تو الله يو ya aiko da Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya huddo da mutane daga cikin wadannan dukan ila nur zuwa ga wani haske na musulunci bi izni rabbihim da iznin ubangijin su ila siratil aziz zuwa ga hanyar magwayi shine Allah alhamid kuma wanda yake abin yabo da kaga wannan shine asalin sabko da alqur'ani al sabko shi ne dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya huddo bayu daga cikin duhai zuwa ga haske na musulunci to wannan sai nuna maka cewa lalle dukkan littafin da Allah ya kuma annabawa wanda suka wuce har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine na ƙarshe to dan a hudda mutane ne daga cikin duhu a kai su zuwa ga haske wa min hadhihi al-kutub allati thabata fi kitabi was-sunna wala yace to za a bayyana wasu daga cikin littafai wanda wasu an gansu a cikin alqur'ani suran su wasu kuma a cikin sunna kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na warko alqur'ani shi alqur'ani Allah ya yi bayanin shi ga cikin alqur'ani mai girma wat tawrat at-taura ita ma akwai bayanin ta kenan littafi na annabi Musa wal injil injila ita ma ta annabi Isa ita ma akwai bayanin ta waz zabur haka kuma zabur wasuf ibrahim wa Musa wannan duka akwai su a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wa azamuha at-taurat wal injil wal qur'an to daga cikin waɗanda suka yi girma ko kuma suke da matsayi a cikin wannan tawhid da taura da injila da alqur'ani littafin annabi Musa littafin annabi Isa littafin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah to wannan su ne manya wa azamu as-salasati wa nasikhuha wanda kuma yayi waɗannan guda uku kenan injila taura alqur'ani shine alqur'ani yayi shi girma kuma wana su fa kuma qur'ani ya shafe su kenan ya shafe injila ya shafe at-taura shari'a injila da at-taura ba su aiki yanzu ana aiki ne da alqur'ani wa afdaluha ala al-itlaq wanda kuma yayin su girma kenan ba tare da wani kaidi ba huwa al-qur'anul azim shine alqur'ani mai girma wa lam yatakaffal Allah subhanahu Allah madaukakin sarki bai dauki ba nauyi akan cewa zai kare bi hifzi shay'in min hadhihi al-kutub ace ya kare wannan tawon gaba daya yace ada al-qur'an sai al-qur'an Allah bai ce ba ya dauki nauyi zai kare injila ko taura amma al-qur'ani mai girma Allah subhanahu wataala dauki alƙawarin cewa zai kare shi babu wanda ya sai ya ƙara aya ko kuma ya rage aya ko kuma ace ga wata ma'ana ka zo ka canza ta dan ba ta maka ba dadi ko kuma wata ma'ana ta ma dadi ka zo ka cusa a cikin alqur'ani wanda duka bai yiwa nada sun gwada ba su iya ba to balle ne yanzu to saboda haka wannan kariya ce Allah subhanahu wataala ya ba alqur'ani mai girma sabanin at-taura da injila littafin yahudawa sun jirkita shi littafin kirista sun jirkita shi amma alqur'ani tun wancan lokacin har yanzu har gobe haka yake zaka iya ƙara wani abu ko karanta wata aya yaro karami ya ce ma ba daidai bane ko kuma wasali yaro zai ce ma ba daidai bane to wannan mu'jiza ta alqur'ani mai girma Allah ne ya dauki nauyi cewa babu wanda zai ƙara babu wanda zai rage to wanda duk yana karantar da mu matsayi na wannan littafi mai girma na ƙarshe kuma wanda zai kai mu zuwa ga matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah ya zaba ya bashi wannan littafi sai malai yake cewa adal qur'an bal استخفض عليها الاحبار malamai sun harace shi idan da yawa zaka samu ko kuma dalibai ma wani ya harace izi kaza wani ya harace izi kaza ko kuma wanda ya harace alqur'ani kenan kaga canza shi yana da wahala war rabbaniyun har ko malume wanda suke karantar da mutane ilimi tun daga ilimi kada har zuwa ilimi da yawa ar rabbaniyuna to su ma suna nan suna kulawa da alqur'ani wasallan shi da inda ake tsayawa da inda za a tashi da tajwidi ya ya kamata a karanta shi kuma takaka wanda duka malume sun kiyaye shi kuma an yi rubuce-rubuce malai ce lakinnahum lam yuhafizu alaiha sai dai waɗannan dukansu ma'ana kenan ba su kiyaye ba ba su kiyaye ba waɗancan littattafai wanda suka wuce amma dai alqur'ani shi wannan kiyaye ne sama ya kasance kiyayewa na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma malamai wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha kenan su misali mu dauki misali yahudawa ko kuma misalin nasarawa shine ma'ana lakinnahum lam yuhafizu alaiha bas kiyaye littafin nasu ba tsaya ba suka harrace wancan na asali shine ma'ana wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha kenan bas kiyaye shi ba matuƙa kiyayewa in da za ka samu kirista 100 da wuya ka samu wanda a ce ya harrace ko da wa'azi za a yi ko karatu za a yi dole sai dai zo da littafin ya daga karantawa kuma in ka harrace na bana suna yawa a yi da baɗi yanzu an yi 2022 a ce an sake biblikin an sake ayoyi da ke na gaga harraka ta lalace to amma shi alkur'ani haka yake a tsaye yake littafi ne wanda da wanda suka harce shi tun wancan lokacin shekaru to har yanzu haka nan ne kuma har lokacin da zai zo wannan kariya ce Allah ne ya bada kariya alqur'ani yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu kiyaye alqur'ani shi yasa babu wanda zai iya kwatantawa wajen lalata shi malaki fa hasala fiha taghyirun wa tabdil kenan su yahudawa da nasarawa su ne wa mara auha haƙar ayatiha ba su kiyaye littafin nasu ba ba tsaya ba suka tsare shi kan wani ya ƙara kan wani ya rage to fa hasala fiha taghyir sai aka canza wasu ayoyin daga ciki wa tabdil wasu ma canzawa aka yi gaba daya sai a hudda ma sai a sa wata ayar to kaga wannan fada'at usuluha mana sai ce asalin littafin sai ya bace yanzu da zaka ce akai a nemo maka asalin bible to aiki ne ba karami ba sai dai shekarun baya kamar shekara 2 ko 3 da suka wuce a Turkiya an samu wani tsohon bible a wata kauye wanda ke na asalin to su kuma wanda sai kristoci ne yanzu ba sa so a ba a hudda na asalin mutane su san shi saboda me akwai tazkiya ko kuma akwai magana abin da ya shafi musulunci a ciki akwai sufofi na Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai bayanin shi yaushe Allah zai aiko shi a wani gari wane ne shi wallahi zai zo da shi Allah ya ba su labari Annabi Isa ya ba su labari amma daga baya sai suka aka shahe shi amma asalin akwai shi to irin wannan jirkitacce ne ya da ba sa so a halakantar da su da musulunci sai suka juya aka canza duk abubuwa da yawa ayoyi wanda suke masu yawa sai asalin ya bace wa ghayyarat ahkamuha kuma hukunce da yawa wani abu da yau haram ne to shikenan kristoci sai su mai da shi halal wani abu sai ya zama to halaka ne amma sai su mai da shi haram kenan saboda na asalin ya bace wa awwalu hadhihi kutubu tahrifan at-taurat malai yace a tarihi farkon littafin da aka jirkita shi aka badda asalin shine at-taura littafin yahudawa na Annabi Musa alaihi salam suka jirkita suka abinda suka dama sai ayat da suke so za su tabbatar da ita to haka alqur'ani sun so su mushi irin wannan abubuwa amma sai dai babu dama Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya kare shi babu wanda ya sai wannan an kwatanta ayat alqur'ani da zaman to kishiya don alqur'ani wanda muke tare da shi ɗan shi'a duk da cewa suna cewa su musulmai ne amma su ma sun so su yi wani qur'ani daban yahudawa wanda suke na yammacin duniya su ma akwai littafi da suka sa mishi alqur'an wanda yana daga cikin sunayen alqur'ani sai suka ce wannan wani qur'ani ne sabo duk wani aya ta jihadi da duk wani aya na yaki duk wani aya wanda take magana kan yahudawa sai a shashshahe su a goggoge su to amma shi wannan alqur'ani mai girma da yake Allah ya dauki nauyin kiyaye shi to babu abin da zai same shi sai dai mutun ya je ya nashi kuma yau da gobe a mance shi to shine malai sai ya ce wa awwalu hadhihi alkutubu tahrifan at-taurat at-taura ita ce wanda aka fara jirkitawa wannan sai nuna mana cewa imani da zami da littafin da Allah ya sauko zamu yi imani ne da su duka kada mu sake mu raba wani daga ciki ko kuma mu ce mun yi imani da wannan wancan ba mu yi imani da shi ba Allah subhanahu wataala ya ce innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi wa yuriduna an yufarriqu baina llahi wa rusulihi wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan wanda suke so su raba tsakanin Allah da manzon shi kaga yanzu ana samu wani ya ce shi qur'ani kadai babu ruwan shi da hadisi to Allah ya ce wa masu so su raba tsakanin Allah da manzon shi masu su raba tsakanin littafin Allah ko kuma manzalin da Allah ya sauko mutum ya ce bai imani da Annabi Isa ba saboda shi musulmi ne bai imani da Annabi Musa ba saboda shi musulmi ne wannan ai Annabi Yahudanci ne to imani ka bai cika ba bazan ka nan musulmi dole sai ka imani da Annabi Isa ka imani da Annabi Musa kai zama wanda ka sani da wanda baka sani ba dukkan manzalin da Allah ya ce ya aiko dole ne sai ka imani da su idan kana so imanin ka ya cika to dole sai mu imani da su sai Allah ya ce kuma suke so su riƙe wata hanya wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila kenan tsakanin littafi ko kuma da hadisi ko tsakanin hadisi da littafin Allah ko kuma tsakanin ita taura da injila ake so a yi wata dabara a zo a kawo wani addini na haɗaka wanda wai zai gama musulunci da kiristanci da yahudanci Allah ɗaya addini uku wata ibara da suke hadi ibara ce wanda take marasa kyau wannan su ne duka wurin an yattakhidhu baina zalika sabila bi Allah yace ulaika humul kafiruna haqqan wannan su ne kafirai na hakika na tabbas kenan kada ka raba Allah da manzo kada raba ɗaya biyu su ake kai imani da littafin Allah shine alqur'ani da kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa ake to alkitabu was sunna idan aka ce alkitabu alqur'ani was sunna kuma ita ce manzon annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya sake raba su zai kai shi zuwa ga halaka haka kuma annabawan Allah kuma kada ka raba su kace na kama wannan na bar wancan haka kuma littafin da Allah ya sauko kada ka kama waɗannan ka bar waɗancan to wannan zai kai mutum zuwa kafirci Allah ya kare mu wannan imanin mu da littafin da Allah ya sauko gaba ɗaya ne la nufarriqu baina ahadin min rusuli malatu ala sunnati wal jamaa su mabiya sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suke da gule ya taqiduna suna kudurta cewa bi annal imanu bil kutubi imani da littafin da Allah ya sauko as-sabiqa wanda suka wuce imanan mujmalan aw mujmal imani ne wanda yake dunkulalle yana ba a so ka raba ko kuma ka kawo ra'ayinka a ciki ko mutum ya zo ya rika wasu manzanni wanda ba su dace ba dan ganin wancan littafai na Yahudawa ne ko kuma na Kirista ne a'a malti yakunu bil iqrar bihi bil qalbi wal lisan dole sai mun yarda da su a zuciyarmu da kuma harshenmu ka sa abin a zuciyarka kuma harshenka ya tabbatar da wannan to a lokacin imanin ka zai cika yace ammal imanu bil qur'an fa innahu imanun mufassalun amma imanin alqur'ani to shi kuma imani wanda yake da kaman ararrabe yake daki daki ne abu ne wanda yake a hili yakunu bil iqrar bihi bil qalbi wal lisan bayan ka yarda a zuciyarka a harshenka ka hadi yace wattiba'u ma jaa bihi fihi ma jaa fihi kuma duk abin da yazo a cikin alqur'ani kai imani da shi wanda yana daga cikin abubuwa na wajibi da cewa imanin ka zai cika wa tahkimihi kuma idan ka shiga cikin wata matsala ko kuma kana so wata shari'a to wannan alqur'ani shi ya kamata ya zamanto jagoran ka wajen shari'a tahkim fi kulli kabiratin a cikin wannan lamarin ka babba wa saghiratin da kuma lamarin ka wanda yake karami to kaga wannan bayani akan littafai gaba da taura injila alqur'ani to shi alqur'ani kuma da yake shine littafin mu shine littafin da Allah ya sauko mana shi samalin sai yace imanu mufassal imani ne wanda yake da akwai rarrabewa to ya kamata mu san menene alqur'ani to shine sai malaka alqur'anul azim huwa kalamu rabbil alamin idan ka ce maka menene alqur'ani sai ka ce qur'ani maganar ubangiji talikai wa kitabuhul mubin alqur'ani littafin Allah ne wanda yake bayyana komai wa habluhul matin kuma igiya ce mai karfin gaske duk wanda ya rike da alqur'ani ba zai bace ba anzalahu Allah Allah ya sauko shi ala rasulihi ga manzon shi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abdullahi sira da mutum da tabbata gare shi shi aka san koma da alqur'ani liyakhtima bihi alkutub saboda Allah ya rihi litawai an san ko da kaza an san ko da kaza to tunda ka san ko da alqur'ani wa arihi yanzu kuma babu wani litafi kama khatama bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-anbiya wa rusul kamar yadda annabi da shi sallallahu alaihi wasallama aka rihi annabawa da manzanni arihi har zuwa kiyama shine na karshe shine khatamul anbiya wal mursali li yakuna manhajan lil umma shi wannan alqur'ani dai zama to shine tsari duk wani tsari in ba na alqur'ani bane to ragegge ne idan kana da mun tsari cikakke kammalalle wanda ya daidai da diyan adam tunda Allah shi ya halicci bayin su ne kuma littafin shi ne sabko ko manzon shi ne sabko to wannan qur'ani shine zai daidai da komai rayuwar mutane ta yau da gobe wa mukhrijan lin nasi kuma shine wanda zai hudda mutane minan zulmat daga duha ila nur zuwa ga haske duk wani abu wanda mutum zai kama inda ba alqur'ani da hadisi bane to zaka cewa akwai kame-kame a ciki kuma kafin mutum ya kai zuwa ga hasken da yake so shi ya sai ya sha wahala amma shi alqur'ani habil ne nan da nan ne kawai zai kai ka wahadiyan lahum ila al-irshad Allah zai shirye mutum sai qur'ani kuma ya shirye da kai ya nuna maka zuwa ga shiriya wa ila siratul mustaqim hayya tutar wanda ba ta da karkata ihdina siratul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to alqur'ani zai nuna maka ga hanya annabi sallallahu alaihi wasallama ga addinin da Allah ya aiko shikenan sai ka bi sai ka samu tsira kuma a cikin lokaci wanda yake kankane hanya gajeruwa duk wata hanya ke waye ne zai a ce sai an bi ta kan shehuwa ne sai an bi ta kan waliwa ne sai an kewayo sai a zo kuma zuwa ga addini da wannan hanya ce wanda take ta kirkire amma Allah kawai da shi da manzon shi idan mutum ya bi addinin Allah alqur'ani kenan kai tsaye zai gama zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo zai gama ka zuwa ga Allah walin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah kamar yadda Allah ya ce ya annabi ka gaya musu in suna so na kenan inji annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuna son Allah to annabi ya kamata ku bi to Allah sai so to wannan alqur'ani kenan sai malaka wa qad bayyana Allah ta'ala fihi akhbar al-awwalin wal-akhirin a cikin alqur'ani Allah ya yi bayanin mutanen farko da na ƙarshe sai bayan labari ka rasa sanin in dai ba alqur'ani ba to babu wanda zai ba labari saboda wahayi ne mutanen da suka wuce shekaru aru-aru musamman babu wanda suka ga mamakin irin wannan sai wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama tunda sun san bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai je makaranta ba bai baka za bai baka za bai da malami kawai sai aka jina ba da labarin ashabul kahfi sai kaza sai kaza sai kaza sai ba da labarin wasu yahudawa wanda an yi su lokaci mai tsawo ya ba da labarin annabi Musa ya ba da labarin annabi Isa Kirista suna ta mamaki ya ba da labarin Maryam alaihi salam ya ba da labarin su Karuna su Fir'aun ga sunan Musa da Harun sai a ce to wannan gaskiya ne akwai wahayi wanda yake sauko mishi to alqur'ani ya ba da labarin akhbarul awwalin wal akhirin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abin da yake gaba a cikin alqur'ani can lokacin shi duk da cewa wasu abubuwan ayan sun faru annabi aya ta sauko suratul rum alif lam mim yace ghulbatul rum fi adnil ardi wataran annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yanzu manyan dauloli na duniya a ce ga wata kasa za ta yaƙe su karama to annabi yana garin Madina ya ba su labari cewa za rum musulunci zai ci ta yaƙi farisa iran musulunci zai ci ta yaƙi jiyawa ba su yarda ba munafukai suka sa shakku a zuciyarsu saboda suna ganin yau shi za a iya yaƙar su to yau da gobe shekaru lokacin Umar tuni har lokacin an yi fatahu kenan an kama waɗannan gariruwa to alqur'ani ya ba da labarin abin da zai zo a nan gaba wani bai faru ba wani ya faru to har yanzu ma kuma akwai labarai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari alqur'ani cewa wasu abubuwa za su zo ko kuma hadisi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi mashhuri wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam tun asuba ya hau mimbari yake ba da labarin abin da zai faru a duniya ayi sallah azhar a koma ayi tayi ayi sallah al'asr a koma ayi sallah maghriba a koma ayi isha'i sir dare yana ba su labari za a yi kaza za a yi sarki kaza a gari kaza za a yi kaza sarki kaza su sahabbai su wane za su je su bude gari kaza sai sahabbai suke cewa ma sai abun ya faru sai su tuna annabi ya taba ba su labari sallallahu alaihi wasallam to wannan mu'jiza ce tashi kuma mu'jiza ce ta wannan alqur'ani mai girma inda zamu murke shi zamu ga abubuwa da mamaki iri-iri kala-kala wasiratul anbiya'i was-salihin a cikin alqur'ani zaka ga labarin annabawa sanan Musa sanan Isa was-salihin wasu ma ba annabawa bane bayan Allah ne gari irin su Maryam irin su minene wannan da Annabi Musa yayi ta iya da shi Khidr to akwai labarai da yawa wanda Allah ya ba labarin bayan Allah na gari ga labarin wa khalaqa as-samawati wal aradin a cikin alqur'ani Allah ya ba labari ya ya halitta sama ya halitta kasai sama bakwai kasai guda bakwai kuma fihinna har abin da ke cikin su alqur'ani Allah ya ba labari ya yayi su har tara na kwana nawa wa fassala fihi alhalala wal harama kuma a cikin alqur'ani ne zaka ga bayani tantagariya bayani na hili akan cewa wannan abun halak ne wannan abun haram ne wa usul al adabi kuma akwai asali na ladabi ko kuma mu ce hali yanda ya kamata mu zaman to mutane masu kima wal akhlaq halayen mu masu imani ya kamata su kasance ya kamata su kasance masu hushi a alqur'ani sai ya ce masu hakuri ya kamata su kasance masu zahir rai sai ya ce a wal kazimina gaza wal afina lin nas ya kamata su zamanto wanda ba sa yahewa alqur'ani ya ce a yahewa ake to akwai abubuwa da yawa wanda alqur'ani ya ba mu su inda mun sufantu da su sai ga halayen mu sun kyau mun kasance daga cikin bayin Allah na gari shine ma'ana wa usul al adabi wal akhlaq wa ahkam al ibadati wal muamalat hukumce na ibada sallah azumi zakka haji yanka wane ne duk abubuwa nazar duk abin da za a ce ibada ne to sai gashi alqur'ani yayi bayani hukumce shi wal muamalat ai kuma muamala rayuwar mu ta yau da gobe makwabtaka da zami a rayuwar take tsakanin mata da miji a rayuwar take tsakanin makwabci da makwabci a rayuwa tsakanin iyaye da ƴaƴan su rayuwa tsakanin manya da ƙanana rayuwa tsakanin shugabanni talakawa kowanne duk alqur'ani sai dai ba mu labari filla filla wa jazaa'ul mu'minina wal kafirin kuma Allah ba alqur'ani ya ba mu labari cewa in kai mai imani ne ga sakamakonka kafiri shi ma ga sakamakon shi to duka alqur'ani ya mana bayani wa wasafa Allah ta'ala fihi aljanna darul mu'minin a cikin alqur'ani Allah ya siffanta aljanna wanda take ita ce gida wadda take na mumunai fiha anharun mana anhar jiya wanda Allah ya ce min labanin min asalin musaffa wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin kuma Allah subhanahu wataala yake ba da labari irin abubuwan da za a samu a ciki da irin rayuwar da za a yi ita aljanna sai aka ce gida ce ta bayu na gari daral mu'mini ya ce wannara daral kafirin kuma Allah ya ba da labari ita wuta da irin abubuwa da aka bada na azaba na ba da tsoro a cikin alqur'ani sai Allah ya ce gida ce ta waɗanda suke kafirai wa ja'alahu shafa'an lima fi sudur shifa'an lima fi suduri kuma shi alqur'ani ma gaba ɗayan shi waraka ne da abin da yake cikin kira za ita ce zuciya zaka iya rashin lahiya kaje likita ko kaje likita ma ko ta ina ce a duniya adiba nan adiba can a saka ko ina amma har yanzu tarar ga ka da damuwa wanda ba ta da magani babu wasu kwayoyi wanda zaka sha to qur'ani yana da wannan magani shi yasa kasance Allah subhanahu wataala yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kun gara neman waraka lahiya na zuciya to ambaton Allah sai ga mutun da dukiya mutun da ilimi mutun da kudi mutun da mulki ya rataye kanshi a turai saboda wada ya bata mishi ne ko kuma ya kwana biyu duniyar ta mishi kumci to babu ambaton Allah bai san Allah ba bai san manzo sallallahu alaihi wasallama ba kenan bai da wata nutsuwa bai da wata sa'ada irin abinda musulmai suke da shi to alqur'ani shifa'un lil ma fi sudur kenan kana iya magani da alqur'ani karanta shi sauraron shi yin hidima ga alqur'ani duk wani sana daga cikin abubuwan da za su samu mutum waraka game da zuciyar shi wa tibyanan li kulli shay'in kuma alqur'ani ya bayyana komai
kaza da kaza da kaza da kaza wani lokacin da ake bayani kan cewa alqur'ani yayi bayani kan komai ma faratna fil kitabi min shay Allah ya ce ban bar komai sai da muka yi bayani sai ke tambaye wani malam yace mishi to ya ake yin waina a cikin alqur'ani sai ta kira mishi mai waina aka samu wata latijuwa latijuwa ya kike yin waina tace kaza ake a gama gari kaza a dafa a kwaba sai ya ce mai to kaji Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun mana kenan ita wannan latijuwa ita ce ahlal zikri anan ita ta san abun duk abun da baka sani ba qur'ani ya ce kaje ka tambaye masanin shi likita daban malami na kaza daban likitan gidan gona daban likitan mutane daban komi gashi nan kashi kashi iri iri to kowa ahlul zikiri ne a wurin shi to qur'ani sai ya ce a tambaye ahlul zikiri to wannan ke wani bayani cewa tibyana li kulli shay'in wa hudan wa rahmatul lil mu'minin kuma qur'ani shiriya ne kuma rahama ce dan ba dan a ce qur'ani yana tare da mu ba irin rayuwa da zamu tara da wahala babu wanda zai gane wannan sai wanda ya rayu a kasashe wanda ba na musulmi ba ko kuma a ce da kan shi ba musulmi bane sai musulunta zai gane cewa akwai rahama akwai wata shiriya wanda take tare da musulmai wanda babu ita a wani wuri in ka diba rayuwa yau da gobe qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyana li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaw wa bushra lil mu'minin wa bushra lil muslimin Allah ya ce mun sabkar maka da littafi tibyana li kulli shay'in yana bayanin komai babu abin da ya rage wa hudan shiriya ne wa rahma kuma rahama ne wa bushra kuma albushiri ne lil muslimina ga wanda suke musulmai akwai albushiri a gobe kiyama Allah zai sada su da rahama shi ita ce gidan aljanna mala sai ce wajibu ala jami'il umma ya zama wajibi tilas dole wani abu ne wanda yake akan kowa ittiba'uhu wa tahkimuhu bi alqur'ani musashini mai zama na hukunci kan musa qur'ani baya mu mu shiga gaba mu ce zai bi mu wanda shine babban kuskure wanda da yawa daga cikin mutane suke yi ko kuma idan Allah ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan addini sai ka ce sai ka gane ko menene ko kuma sai ka san me yasa a'a in dai kai mutun ne wanda kai imani allazina yu'minuna bil ghaibi ka sani baka sani ba ka san hikima a cikin haka ko baka san hikima a cikin haka ba su ake dole wajibi kai imani da alqur'ani wannan kuma kada ku manta muna magana da kan cewa imani da litawai gaba daya mujmalan da kuma ya mufassalan imani da alqur'ani dole ne da duk mutumin da ya kahurta aya guda yace bai yarda ba to imani shi ya lalace dole sai ya sake kalmar shahada da ya shiga cikin musulunci wa rujuu ila ahkamihi kuma mu rika komawa zuwa ga kurce-kurcen alqur'ani duk rayuwar da zamu yi mu tsaya mu ga cewa musayyal alqur'ani shine madibin da zamu leka mi alqur'ani yace mi addini yace yace ma ama sahha min sunnati annabi sallallahu min sunnati annabi sallallahu alaihi wasallam tare da abin da ya inganta daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ma sahha da akwai abin da bai inganta ba an rakito abubuwa diyawa an shigo da su cikin musulunci wanda ba addini bane shi yasa dole idan mutum zai addini ta tace to sai ya tsaya ya raure ya ga cewa da aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuwa dan an samu wasu marasa imani sun gaya ma annabi abin da bai ce ba kuma annabi daman sai da bayani da Allah ya sanar da shi cewa akwai wanda za su zo su gaya mishi manganu wanda basu ce ba yace man kaza ba alayya muta'ammidan walaita bawa maqadu minan nar duk wanda ya yi ƙarya to gidan shi a wuta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wasu yayin da suke saboda rashin imani to kuma a yanzu ma zai ga mutum kawai saboda san rai ko kuma wani kare wata matsayi nashi ko kuma wani abin duniya sai ya ce annabi ya ce alhali ba shi bai ce wanda ba karamin musiba bane ba karamin san rai bane kuma wannan yake bata addini idan muka kama alqur'ani muka kama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama tabbas za mu samu waraka malaka li anna allah ta'ala ba'atha rasulahu dalili da yasa kan haka annabi Allah maraukin sarki ai shi annabi Allah ya aiko shi aikin da ya mishi ba na banza bane a shine zai karantar da mu ila jami'i saqalain zuwa ga dukkan mutun da aljani li yubayna lahum ma unzila ilayhim min rabbihim dan ya musu bayanin abin da aka sanko musu babu wani wanda zai karantar da addini sai da annabi sallallahu alaihi wasallama kowane musulmi ya rada haka idan idan kace akwai wani abu wanda zamanin annabi ba yi shi ba yanzu kake so ka yi shi kuma kake wata wani muhimmanci kace addini ne to kenan kaman kace akwai abu da annabi ya boye shine Imam Malik yake jan hankalin mutane yake musu jan kunne yace duk wanda ya bida a cikin addini kaman ya ce annabi ya boye wani abu yanzu kai ne ka gane su Abubakar su Umar su Usman su Ali su Imam Malik su Imam Ahmad su Shafi su Ibn Abbas duka babu wanda ya gane yanzu kai ne ka gane to kaman ka tuhume su akwai abubuwa na lada sun koyi wa mutane sai yanzu ake samun lada to kaga wannan ba karamin kuskure bane sai Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra mun sabko maka da alqur'ani litubayyana danka bayani linnas ga mutane ma unzila ilayhim abinda aka sauko musu annabi shine zai bayani wala allahum yatafakkarun kuma dan su yi tunani idan ya kamata a ce duk abinda zaka aikata duk abinda zaka yi ka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yahudi ya inganta da gare shi malai cewa ahlus sunnati wal jamaa cewa ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bi anna alqur'ana kalamullahi ta'ala ala alhaqiqa akwai wata matsala mai girma ita ce kasancewar wasu daga cikin ƙungiyoyi na musulunci sai su ce alqur'ani ba magana Allah bane halitta ce saboda suna ganin wai da irin darasin da muke can baya lokacin da muke magana akan asma wa sifat in aka ce ma wai Allah yana magana to sai su gani cewa magana ce irin tamu haka kamar yadda muke magana yana da aka ce alqur'ani magana Allah ne yana kamar an ce Allah yana magana tunda su sun ture cewa Allah baya magana a wannan wata kudura ce to kenan ba su yarda ba a ce kuma alqur'ani magana Allah ce sai a ce halitta ce to wannan kuskure ne abinda malamai suka gaba suka karantar da shi addinin Allah shine alqur'ani mai girma kalamullahi magana ce ta Allah alal haqiqa ta haqiqa da ko da sai ce magana Allah ne sai ce kuma ba ta haqiqa ba idan wata wani salo da ba to wannan duka darasin mu na asma wa sifat lokacin da muke magana akan tauhidi gida uku kashi na uku ya karantar da mu cewa ba a nazari ba a yawan magana ba a jan magana a cikin irin waɗannan asma wa sifat imani da ya kamata mu yi abinda Allah ya ce na siffar shi mu dangana mushi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu dangana mushi siffa ta Allah haka kuma abinda ya zamanto daga cikin asma inda ya tabbata daga Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam mu dangana mushi kada mu yi wasu manzanni dogaye haka ya kamata malaka hurufuhu wa ma'anihi haqiqa ne yana harfa alqur'ani ma'anar alqur'ani magana ce ta Allah ta haqiqa yana kawani ya ce wani abu ne daban minhu bada'a wa ilayhi ya'ud alquran daga Allah yake kuma zuwa ga Allah zai koma sallallahu alaihi wasallam ya tarantar da mu a ƙarshen duniya komawa zai shine sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa ku yi kokarin haranci qur'ani yake cewa sahabbai kenan kuma ana magana mu wuri ci kowa ya yi kokarin haranci wani kaso mai yawa in baka haranci ba duka na alqur'ani yace dan wani zamani zai zo alqur'ani za a laliba a jibabu shi to saboda haka shine minhu bada'a wa ilayhi ya'ud munazzalun ghayru makhluqun Allah sabko da shi ba halitta shi bai ba kamar yadda mu aka halice mu ko Allah halitta mu daban mu ce ku ji Qur'ani haka ne a wannan kuskure ne Allah ya sabko da shi ne malaika jibril shine yake sabko ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba shekara ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba takallama Allah ta'ala Allah ya magana da shi alqur'ani bihi haqqan gaskiya ne bi sautin masmu'un da magana wanda ake ji alama yaliqu bi jalalihi amma magana da sai daidai da girman Allah subhanahu wataala wa azmatihi da kuma matsayin shi da girman shi wa kamalihi da kuma yanda cika Allah yanda ba siffanta mutum wani abu da tawaya wa talaqahu jibril alayhi salam shi mala'ika jibril shine yake sujiyowa an ya jiyo daga wajen Allah subhanahu wataala shi mala'ika jibril wa sami'ahu min Allah jalla sha'nuhu fa ballagahu ila nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ku sai zo yayi tabligi kana sai zo ga ya ba annabi Allah subhanahu wataala yake fadin qur'ani malaika jibril ya dauko ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sami'ahu mazalla yana shi yana karantawa yana karantawa talaqi kenan idan ka sabgo mu da qur'ani shi malaika jibril yana karantawa shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama yana karantawa wa sami'ahu minhu wa hafizahu fi qalbihi yaji daga jibril kuma ya kiyaye shi aka harace shi wannan shine alqur'ani kenan ba wani abu ne wahadacce a ce ko kuma sukutuma daga sama Allah ya wado da shi wa ballagahu sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi alkiram kuma shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya isar da shi zuwa ga sahabbai kenan malaika jibril ya karbo daga wajen rabbul izzati zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai isar zuwa ga sahabbai akwai masu rubutawa kitabul wahid aya kaza kusa ka wuri kaza aya kaza ga sura kaza ta sabko haka sahabbai suke yace wa min samma ila ummatihi ya so kuma daga sahabbai alqur'ani har yanzu zuwa gare mu a yanzu zuwa ga al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa unzira bihi al'umam kuma shi wannan alqur'ani amma al'ummomi diyawa ce kaga lokaci mai tsawo tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu anzalahu al-hakim al-khabir Allah wanda yake bi hikima Allah wanda ya san komai khabir shine ya sabko da shi bilisanin arabiyyin mubin harshen larabci ne tacacce kuma bayananne dan babu wani abu wanda za a ce oyayye ne a abu ne addini ne zahiri kamar da annabi ya ce walailu haka da hariha hanya da annabi ya barmu sallallahu alaihi wasallam ya ce da daren dare ne da dide ne kawai wani zai ce maka akwai wani oyayye ko kuma sai shi ya san shi shine zai baka a addinin Allah zahiri wa nuqila ilaina kuma aka turo shi zuwa gare mu bit tawatur kenan da abinda ake ne tawatur shine wasu jama'a masu yawa kamar mutum 2000 ko mutum miliyan guda su kawo wani labari kuma wanda suka jima su ma sun yi miliyan ɗaya ko kuma sun yi miliyan biyu ma'ana dai irin mutanen da za a ce ba a ce ba sun yi ƙarya shine ma'ana tawatur kenan qur'ani babu wata hanya wanda wani zai zo ya ce ba gaskiya bane babu shi allazi la yarqi ilayhi shak wala raib babu wanda zai shakku babu wanda zai kokonto قال الله تبارك وتعالى وانه لتنزيل رب العالمين شلون القران وبنجي ne sauko da shi nazala bihi ruhul amin malaika jibril ya sauko da shi shine ruhul amin ala qalbika kenan zuwa ga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallama litakuna min almunzirin dan kasance daga cikin masu wa'azi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci tatacce duka alqurani balarabi ne kuma balarabi wanda ke kusa tataccen balarabi yace wal qur'an karim lam yunzal maktuban kat tawrat shi al qur'ani ba san ko da shi ba a rubuce kuma a taura san ko da ita akai walam yunzal jumlatan wahidatan ko ba san ko da shi ba a dunkule ala rasuli sallallahu alaihi wasallam yace bal baride nuzila munajjiman li yuhfaz an san ko da shi a rarrabe aya ɗaya aya biyu aya uku aya hudu sura guda haka al qur'ani ya sako dan a harace shi ay mufarraqan a rarrabe hasabul waqa'i wani ma wani abu ne zai faru sai Allah ya ba annabi labari shikenan qur'ani ya sauko a ko kuma wani hukunci ne zai faru sai Allah ya sauko da aya shine qur'ani ya sauko kenan haka aya aya ko sura sura yace aw jawaban an al asila ko kuma wani ya zo ma annabi tambaya ya manzo menene kaza to sallallahu alaihi wasallam sai ya jira wahayi idan qur'ani ya sauko sai ya bada amsa yace aw hasabu muqtadayati al ahwal ko kuma rayuwa ta yau da gobe kaza ya afku qur'ani ya sako kaza ya afku qur'ani ya zo ya faɗi cewa wannan abin daidai ne kwatalaci ce yace wa fi 23 sana sanin shekarun da